إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna gode wa Allah madam kake sarki mai kowa da kuma wanda ya gada mu kwashi zuwa wannan safiya yau da gaban tawa 24 ga watan Muharram da sabon jirran da Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 kuma yau 19 ne zuwa Muharram isa miladiya shekara 2023 Allah da kake sarki ya saki da haɗa mu cikin wannan masallacin Malik a cikin unguwar Makarahu ta cikin garin Azare jihar Bauchi domin ci gaba da darasin da muke na Muktasar al-Kaba'ir na Imam Adh-Dhahabi muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya haskaka kabarinsa kuma ya nauyi mizanin ayyukansa gobe kiyama ko kuma Allah ya ba mu ikon fahimtar abin da ya rubuta tare da aiki da shi za mu tashi shafi na 20 daidai gaba ta biyar da aka ce aklu malal yatim cin dukiyar maraya qala Allahu tabaaraka wa ta'ala Allah wanda albarkokinsa suka yawaita kuma ya daukaka yace innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman lalle wanda yake cin dukiyar maraya da zalunci inna ma ya'kuluna fi butunihim nara abin sani kawai yana cin mutane a cikin sa wasa yaslauna sa'ira da sannu kuma za a jefa shi cikin wutar sa'ira to duk wanda yake cin dukiyar maraya saboda zalunci to za a jefa shi cikin wutar sa'ira amma ya halasta in kana rike da dukiyar maraya kana juya masa kuma kai mabukaci ne to ka dauki ladan juya masa da kake wato da kyautatawa gurgurdan yadda baka cutar da shi ba kai ma kuma baka cutar da kanka ba saboda addinin musulunci la darara wa la dira babu cuta babu cutarwa ad-dararu yuzal duk yadda cuta take gusar da ita ake kawar da ita ake ba a ce kai dan kana rike da dukiyar maraya a matsayin na babbansa ko kawunsa ko wansa a ce kai ta tara masa dukiya kai kuma kana wahala ba a kai ma gurgurdan yadda kake wahala to gurgurdan yadda zaka dauki ladan wahalarka kana tara dukiyar kai ma kana daukan wani abu a ciki kuma kana masa amfani da dukiyarsa to wannan duka shari'a bata hana ba aka ce ومن كان غنيا فليستعفف duk wanda yake rike da dukiyar maraya kuma shi mawadaci ne yafi karfin bukatarsa ko bai taba dukiyar ba abinda zai same shi to ya kame kar ya taba ومن كان فقيرا wanda kuma talaka ne mabukaci ne falyakul bil ma'ruf to ya ci amma da kyautatawa shine gurgurdan yadda yake wahala idan akai kasuwanci aka samu kaza to percentage kaza na mai dukiya ne percentage kaza na wani ni da nake dawainiya ko nake tsaye akai to wannan duka babu laifi amma ka sa a gaba kamar cewa ta kace kai ta ci wani ma har sai ta kai su ga kotu to wannan ba daidai bane kuma lokacin da maraya ya shirya wato ya kai shekarun da za a iya mika masa dukiyarsa to babu laifi a shaidar da mutum biyu ka samu mutane biyu masu hankali ka ce to ku shaida ga wane dukiyarsu ne gashi na mai so musu da ita sai ka bashi dukiyarsa to wannan shari'a ta yadda da haka in kai haka kuma ka kubuta kuma ka samu lada mai yawa amma cin dukiyar maraya hakanan to wuta kake ci a cikin ka wa aklu malal yatim cin dukiyar maraya minad dhunubil azima yana da cikin zunubai masu girma wa huwa minal mubiqati sab'a yana cikin halakakkun zunubai guda bakwai wanda suke halakar da mutum
ومن الذنوب التي تساهل بها الناس na daga cikin zunubin da mutane suke wasa da shi hatta asbaha ba'dun nas yu'tabaru taklifahu bil qiyam ala mal al yatim fa'idatun wa manfa'atan kabiratan lahu yafrahu biha har ma ya aka waye gari wato mutane suna daukan cewa tsayuwa da dukiyar maraya wato mutun ya jibinci dukiyar maraya akwai fa'ida akwai amfani mai girma a gare shi har ma yana farin ciki yana ta kokarin a ce shine zai kula da dukiyar sannan thumma yatasahalu fi amwali haula al yatama sai kuma su kasance suna sakaci da dukiyar waɗannan marayan waya akuluha suna cinta aw ba'daha ko sashin dukiyar cin dukiyar maraya yana gadar da talauci in kana cin dukiyar maraya da zalunci to lalle zaka tsiyace zaka zama talaka saboda ka kanisanci dukiyar maraya cin dukiyar maraya wato babu fa'ida Allah madaukakin sarki da kansa yana tsarewa marayu dukiyoyinsu eh musamman a ce me shi me dukiyar da ya mutu mutumin Allah ne mutumin kirki ne in ka koma kissan nan ta cikin suratul kafi wa ammal jidaru fa kana abawahu mu'minin fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa minene wa kufra ba nan ba wa ita wani ayar ko eh ta ta kanzul lahumu ko wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahum ko wato wani annabi khidir ko kuma khidir da yazo suna tafiya da annabi Musa yaga wata katanga za ta fadi sai yace zo tayani ya taya shi suka tsayar da katangar suka gyara ta sai yace laushi ita latakhasta alaihi ajra ai da ka so da ka karbi lada akan mana inda gashi mun ne musu saukar da mu sun ki saukar da mu sai yace ban gaya maka bane cewa karka kuma tambaya ta abin da ka gana aikata to hadha firaqu baini wa bainik wannan shine rabuwa ta tsakanina da kai sa'unabbi'uka bi ta'wil ma lam tastafi alaihi sabara da sannu zan baka labarin abin da ka gaza hakuri akan sa sinin din nan malamai suka ce harfu tanfizun harfi ne na tanfizi ma'anahu zamanun qaribun wato lokaci kadan yan zan baka labarin abin da ka gaza hakuri akai saboda haka ya bara bashi labari sai ce amma kaga katangan nan wato a karkashin ta ta wasu marayu ne guda biyu a karkashin ta kuma akwai taskar su akwai dukiyar su to shine Allah madaukin sarki ya tsare musu ita har sai sun kai girman su sun mallaki hankalin su sai a fitar musu da dukiya to kenan idan maraya ya mallaki hankalin kansa to sai ka danka masa dukiyar sa to amma shi ma imtihanan zaka jarraba shi ka dan bashi wani abu ga ya koma almubazzaranci ba kaga ya alkinta ya abanan to ya mallaki hankalin kansa sai ka dauko ka shedar da mutane sai ka bashi amma da ka bashi sai kaga yana facaka yana shaye-shaye a gayyato abokane ai ta kaza sai ya ce to har yanzu fa wannan da sauran hankalinsa ku bashi tukunna sai ya ƙara nitsawa sai a ci gaba da aje masa dukiyarsa amma da zarar ya mallaki hankalin kansa to kai ma ka bayar ka yasar da wato kwallo ka huta da guda na amma in ba haka ba wata zuciya ta ebe ka ko ka samu masu zuga to yanzu za su dilmiyar da kai su jefa ka cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye mu gaba ta shida shine at-tawalli yawmaz zahab juya baya ranar wato ranar da ake gwabzawa ana jihadi ayasna il ma'arika ana tsakiyar karawa da kafirai wa jihadul kuffar da kuma yakan kafirai sai mutun ya gudu ba tare da umarnin shugaba ba ya juya da baya ba kuma mutanen ne kafirin ne suka ninninka ku ba suka fi karfin ku ba to wannan kan dole za a san mafita قال الله تبارك وتعالى الله عند البركوكين سكاي وتا كومي دوكاكا يچي ومن يولهم يوم اذن دبره دو وان دي جويا بايا ا wannan ranar da ake gwabza yaki da kafirai illa mutaharrifan liqitalin, sai dai in saboda dabara ce ta yaki, aw mutahayyizan ila fiatin, ko ya janyo su zuwa ga ainihin wata runduna ta musulmai wanda za a gama da su, faqad ba'a bi ghadabin min Allah, in ba haka yi ba to ya koma da fushin Allah, wato fushin Allah zai tabbata a gare shi, wa ma'awahu jahannama, sakamakon sa jahannama, wa bi'sal masir, tir da jahannama ta kasance makoma. Sai ka ce to yanzu ai ba a gwabza yaki, ba a kaza, ba a kaza, akwai abubuwan da in ana tare, musulmai suna tare ana yin aiki, to kar ka zame ka gudu, in za ka tafi akwai shugaba, sai ka je ka ce ina neman alfarma zan tafi, a ce a kai hakuri ka zauna, to sai ka hakura ka zauna, a an maka izini shikenan sai ka tafi ba ka da laifi, amma kawai ka silale ka gudu ka tafi ba a maka umarni ba, to ka ga za ka shiga cikin fushin Ubangiji, duk da cewa ba wajen gwabza yaki ba ne. Allah madaukin sarki ce ba ya dacewa ga mumune sun haɗu suna wasu ayyuka na ci gaba na alkhairi, sai kuma mutum ya silale ya gudu ba tare da ya nemi izinin shugaba ba, ba daidai ba ne. Gaba ta bakwai aka ce qazaful musanati, qazafi a musanat, wato katangaggiya ko katangagge, mutumin kirki ne ko mutumiyar kirki ne, tana sanye da hijabi, sai kaga mutum yana cewa munafikan banza, ta lillibe kanta amma kuma ba a san me take ba, ko kuma kaga mutum yana wucewa a ce masa dan iska ne, ai mazinaci ne, ko kuma a jefe shi a ce dan kaza ne, a masa wani kazafi, to wannan din kazafin laifi ne mai girma, kuma Allah ba zai kyale ba, kuma bulala 80 za a ma da a ce an kai ka gaban alkali manta sabo, bulala 80, saboda shaida ta zina ko shaida ta luwatsu ko shaida ta wani abu, to dole sai ka kawo shaidu, ba haka kawai da molan ka in kace wane yana kaza sai a yadda ba, sai ka kawo shaidu, sai ka yi probing, in ba shaidu kai da wanda kuka faɗa in ba ku cika shaidun ba sai a muku bulala 80-80, to bulala 80 a wayan mutane a wannan zamanin suna da yawa, saboda kazafin da ake mutum a ce barawan banza, kaji barayin banza, mutum yana kasuwancinsa wai an ce masa barawo, wai satar kuɗi yake, wani ma sai a jefe shi a ce satar kuɗin gwamnati yake, kuma shi kasuwanci yake, wani kuma a haka kawai sai a jefe shi a ce mazinaci ne, ko baka kama shi turmi da tabarya da shaidu kamar yadda shari'a ta ce ba, kaga koda yana yi in dai ba shaidu bulala 80 za a maka. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, qala tabaraka wa ta'ala, Allah wanda albarkokinsa suka yawaita kuma ya daukaka yace innal ladhina yarmuna almusanati alghafilati, lalle wanda yake jifan katangaggiya wacce tarkana wajen biyayya ga Ubangijinta, ta maida hankalinta wajen bautawa Allah ko ya maida hankalinsa wajen bautawa Allah, mu'minatin mu'minai, lu'inu fi dunya wal akhira, an tsine wa masu jifansu, masu musu kazafi a duniya da lahira, la'antar Allah shine a nisantar da kai daga rahamar Ubangiji, walahum azabun azim, suna da azaba mai girma, suratul nur, wal kazafu huwa hani an yaqula shakhsun an imra'atin aw fatatin muhsanatin afifatin annaha zanat. Kazafi shine mutum ya samu wata mata baiwar Allah ko wata budurwa katangaggiya kamammiya ba ruwanta da shedanci, yace inna hazanat, yace ai wannan mazinaciya ce, ka ganta nan mazinaciya ce, to kai mata kazafi, aw na hawi zalika, ko makamancin haka, wallahu alam, Allah shi an mafi sani, ko namiji ne kace ka ganshi nan ai dan homo ne, ka ganshi nan ai barawo ne, ka ganshi nan ai kaza ne, ka jefe shi da mugun abu, ka masa kazafi, sai ka kawo shaidu akan haka, in baka kawo ba ko da ka san yana yi ba ka da shaida dole kai shiru, amma in ba in kana da shaida to sai ka faɗa, in aka takura ka sai ka ce ga shaida na wana da wana in ya tabbata shikenan ka tsira bai tabbata ba to za a ma bulalata manan in ba amma anan ba gobe kiyama kana da wannan Allah ya tsare mu saboda ka kame bakinka wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan aga bayina in za su yi magana su faɗi magana da take mafi kyau ka faɗi magana mai kyau kar ka ringa faɗan magana da za ta kawo hatsaniya da hayaniya da bangaura da tashin hankali ka kame bakinka shi yasa manzo Allah ya ce Mu'adh bin Jabal kuffa alayka hadha ka kame wannan bakin naka yace yanzu mu za a kama mu da abin da muke magana manzo Allah ya ce thaqilat ka ummuka kai tanka ai da ma an yi wabinka da ma an yi barinka baka san abin da yake kifa mutane a cikin mutar jahannama ai abin da harshen su ya girba ko abin da harshen su ya girba yake kifar da su a bisa fuskokin su ko a karan hancin su face abin da harasunan su suka girba abin da suke fada saboda ka katauna kafin ka fada inji Bahaushe in za ka fadi fadi gaskiya komai taka ja maka kabiya saboda ka san me kake fada ka daina kazafi a mutane ba abu bane mai kyau mummunar dabi'a ce magana zarar bono ce daga ta fita baka san yaushe za ta yaushe ina za ta abu nan ba tsaya ba saboda haka kazafi a musina katangaggiya ko ta katangagge yana daga cikin manyan zinubai shine mala yace wa qadhaful muhsanati min a'zamid dhunubi qadhafi amusina katangaggiya yana cikin mafi girman zinubi wa huwa ihdal mubiqati sab'a daya daga cikin dabi'a zinubai ne masu halakarwa guda bakwai falyahadhir alladhina yutalliquna alsinatahum fi a'radil muslimina mutum fa ya kiyayi ya nisanci masu sakewa harshen su wanda suke tsinkaya suke cin mutuncin musulmai fa su kiyayi fa wata hasabunahu hayyinan kuna tsammanin wannan zunubin ba komai bane kuna rena shi wa huwa indallahi azim a wajen Allah mai girma ne kaga mai sauki ne kace tab ai wance mazinaci ya ce ai wane mazinaci ne ai wane dan luwadi ne ai wane kaza ne wannan mai sauki ne a baki ka fada amma zunubin sa mai girma ne ai wane barawo ne zunubin sa mai girma ne kai masa kazafi sai ka tabbatar ka kawo shaidu cewa gashi gashi nan ko ga ta nan in ba haka ba to ka shiga cikin damuwa wa yadkhulu fi dhalika qadhaful rajul bi dhalika yana shiga cikin haka kazafi wato a namiji kamar haka kai masa kazafi kazafi shi ma yana ciki ya muke da lokaci na'am kazafi yana cikin haka abu na takwas shine uququl walidaini saba wa iyaye qala Allahu qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri ku saurara bana ba ku labari mafi girman zunubi ba al ishraku billah tarayya da Allah shirka wa uququl walidaini da sabawa iyaye mahaifinka mahaifiyarka ka saba musu wannan yana cikin mafi manyan zunubai wa qaulu zur da fadin zur wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace la yadkhulul jannata mannanun mai gori wanda in yayi aikin yayi alheri zai ringa gori yana gorantawa kamar yadda Fir'auna yace ba mu ne muka rene ka kana yaro karami ba ba mu muka dauki nauyinka ba yanzu wani yace ba mu muka dauki nauyinka ba tun kana yaro ubanka ya watsar da kai mu ne muka dauki nauyinka ba gori kake ka lalata aikinka ba dan Allah kai ba kenan ba mu ne muka ciyar da kai ba gori kake ka bata aikinka ba mu ne muka dauki nauyin karatunka ba ka bata aikin ka gori kake duk abin da kai dan Allah kar ka biyo ta kansa kar ka ce ai kai ne kai kaza ku ne kuka yi masa kaza to dan ma kuka yi kaza din saboda haka gori yana lalata aiki mutum mai gori ba zai shiga aljanna ba wala aqun hakanan mai saba wa iyayensa ba zai shiga aljanna ba wala mudminu khamrin wanda ya dawwama yana shan giya kullun shi dan shaye-shaye ne dan shalishon ne dan kwaya ne dan fakalin ne ba zai shiga aljanna ba sahihul jami yana cikin sahihul jami hadisi na 7676 saboda ka saba wa iyaye bala'in sa yana da yawa fir'auna fa ku ganshi cewa yace wa qala ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin kuma fi daukaka amma annabin Allah annabin Musa da annabi Haruna suka masa addu'a rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilika rabbana qmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adhabal alim Allah yace qala qad ujibat da'awatukuma fastaqima wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun Allah ya amsa addu'ar su amma addu'ar ba ce taking place ba sai bayan shekara 40 da addu'ar kuma an amsa ta me yasa Allah ya masa jinkiri yana da mahaifiyarsa shi Fir'auna da yake kai gida mafi yake mata gidama a boye saboda girman kai ne yake shi to sakamakon kyautata mahaifiyarsa sai Allah ya jinkirta masa shekara 40 ta salli uwaisul karni ya samu daraja da daukaka manzon Allah ya bada labarin sa yace kai sayyidina Umar a lokacin mulkin ka akwai wani uwaisul karni dan kasar Yaman zai zo aikin haji in ka gamu da shi ka ce nema maka gafara me yasa ya samu wannan darajar yana da mahaifiyarsa shi yake mata wanki shi yake mata shara yake nemo mata abinci ya dauki nauyin ta yake kula da ita wannan aikin da yake yi na girmama ta da daraja ta da kare mata mutunci sai Allah ya bashi matsayi mai girma har yace sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam mai daraja ta biyu a cikin sahabban manzon Allah wanda musuluntarsa ta zanto sanadiyar daukakan addinin musulunci da karfi a musulunci manzo Allah ya ce ka ce ni mamaka gafara Juraid salihin bawa hadisin nan cikin Riyadus Salihin mutumin kirki waliyin Allah wanda Allah ya nuna karamarsa ya nuna wa mutane matsayinsa wata karuwa ta zo ta yi masa kazafi amma Allah ya kufutar da shi me ya sa shi cikin wannan damuwar da bala'in da jarrabawa sallah yake yi ta walaha a bayan gari a bukkarsa ko lakkarsa ko iskadinsa yana sallah mahaifiyarsa ta zo ta ce Juraid Juraid ya ce ya ubangiji sallah ta ga mahaifiyar sai rinjayar da sallah ashe tana fila ce ba ta kai matsayin haƙƙin mahaifa ba shi yana ganin sallah ai bauta wa Allah ne to ai ibada akwai farilla akwai nafila biyayya a mahaifa wajibi ne girmama su da darajar ta su wajibi wannan kuma nafila ba wajibi ba ce in ba ka yi ta ba ma Allah ya sa za ka shiga aljanna za ka shiga tsarin wato lada ne da daraja saboda haka ya rinjayar da sallah bakin ta uku bai amsa ba ta ji haushi ta ce Allah ya hada shi da fuskar karuwa sai wata karuwa ta ce ta je ce aika ta samu abin da ta samu na juna aka ce waye mutu ta ce wani ustazi kai ustaz kana ta sallah kana ta kokari kana ta aikin alkhairi amma kana saba wa iyayenka kana jin za ka share ne sai ka dawo ka gyara wancan saboda haka me zai faru mutanen gari suka zo suka ce ashe munafiki ne mutumin banza ne suka rusa gidan nasa suka fara mu dukan da ya ce ta tsaya na sallah aka tafi da shi wajen sarki yace aka ba shi ruwa yana kula yace kai ne wajen mahaifiyata yace ne magafara yana yafiya bayan ya ne magafara da yafiya sai ina kula raka a biyar da wannan biye yace kawo yara yace kai waye ubanka yace ubanka wani makiyayi yana cin nesa da fuskarsa ko lafkarsa kaza 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 sai suka gane wani Allah ne Allah ya fitar da shi dole ibadarsa da walittakarsa amma da ya saka mahaifiyarsa ya bata mata rai bai share ba ke samu jin daɗi ba sai da ya tuba to kai ma haka a yau in ba ka koma ka ji mahaifanka ba ba inda za ka je su mahaifa ana bin su ne a cikin abin da yake mai kyau ba a kowane abu ba idan laifi ne suka ɗora ka aka yi ba za ka musu biyayya ba inna mabba'atu bil ma'ruf ana biyayya ne a kan abin da ba saban Allah ba amma mahaifanka suna umartan ka da yanke zumunci da kin alkhairi duk ba za ka biye su ba za ka yi alkhairin ka za ka yi zumunci suna umartan ka da zuwa wajen boka duk ba za ka yi ba aiki na alkhairi ne shi ne za ka yi abin mai kyau shi ne za ka musu biyayya in ka musu biyayya a kan shirka ko saban Allah to wannan kuma kai ka biyo dukan ya za ka sha kai da su gaba ki zuwa la'ane la'ane ma za ku kai da su gaba ki zuwa saboda haka sai mai kokari mu ga cewa mahaifa Allah ya hada wato haƙƙin da haƙƙin mahaifa wa qabaran buka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan ubangiji yayi umarni kada abota wa kowa sai shi a kyautata wa iyaye wa wasaina al insana bi walidayhi husna Allah yayi wasitti dangane da dan adam ya kyautata wa iyayensa wa wasaina al insana bi walidayhi ihsanan Allah yayi wasitti ga dan adam dangane da iyayensa ya kyautata musu sun dauki wahalarsa rauni bisa rauni wata tara suna dauke da kai a cikinsu ka hana su bacci ka hana su cin abin da suke so ka sa su waɗansu ɗabi'u na daban abnormal duka suka yi haƙuri bayan an haife ka suka yi shekara biyu suna shayar da kai ka hana su bacci ka hana su cin abinci ka hana su zama ka sa su tsayuwa ka sa su jele jele duka kai musu kashi ka musu fitsari ka musu amai su suna tarerayenka yanzu kuma ka girma ka zama mutum su ne kuma za ka wulakanta to kaga Allah ba zai gane Allah baya son gane shi kuma baya son gane shi to da ka yi kokari ka ga cewa ka kiyaye ka girmama mahaifanka kamar yadda Allah ya girmama ka darajanta su kamar yadda Allah ya darajanta su in ka ke yin haka to za ka zama a fariya Allah ma daukaki sarki ya dace da mu abin da muka faɗa daidai Allah ya gamu ladan sa abin da muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum